Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Sarfilu ba makanan labarai.
To jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka ƴan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai na wukaje Juma'a a birnin London. Yau Asabar masu zanga-zanga a Iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji guda uku da ke kudancin birnin Nasiriyya duk da cewa wato sanarwar da Prime Minister kasar yana cewa zai ajiye mukaminsa. Haka kuma mai kamfanin sadarwar na sada zumunta na Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadin da ya kai nahiyar Afirka inda alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6.
To kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa haɗin gwiwar dakarun Najeriya da na ƙasashen yankin tafkin Chadi sun sake samu wata gagarumar nasara a arewacin jihar Borno. Haka kuma mahukanta sun tabbatar da cewa an samu hawar kuɗin kayan masarufi amma hakan ba zai sa a buɗe iyakokin ƙasar yanzu ba. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka ƴan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai na wukaje Juma'a a birnin London wanda ya sanadiyar rayukan mutum biyu da raunata wasu uku. An kira ƴan sanda a London zuwa ɗakin taro na Fishmonger Hall da ke kuriyar arewacin babbar gadar London. A wani rahoto da kafar labaran BBC ta fitar na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 28 Usman Khan an taɓa samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012. A watan Disamba shekarar 2018 kuma aka yi masa sakin je ka gyara halinka. Ya halarci taron da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farma mutane kafin daga bisani ya koma kan babbar gadar London inda aka kashe shi bayan da ya cakawa mutane masu yawa wuka. ‘Yan sanda sun ce Khan yana sanye da irin rigar bam ɗin da ‘yan ƙunar baƙin wake ke sakawa ta jabu lokacin da ya kai wannan hari. Fararen hula masu yawa ne suka afkawa Khan suka kayar da shi tare da ƙwace wuƙar hannunsa. Yau Asabar masu zanga-zanga a Iraki sun ƙona tayoyi kan wasu gadoji uku da ke kudancin birnin Nasiriyya duk kuwa da sanarwar da Prime Minister ƙasar ya yi na cewa zai sauka daga mukaminsa. Abdul Abdul Mahdi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai mika takardar murabus ɗinsa ga 'yan majalisar ƙasar biyo bayan mummunar zanga-zanga da ta kwashe makonni ana yi. Mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi ke kansu dole ne su fuskanci shari'a, a cewar wata sanarwa da ƙaramin ofishin kare haƙƙin bil'adama ya fitar yau Asabar. Sanarwar da Abdul Mahdi ya yi jiya Juma'a na zuwa bayan da jagoran Shi'a Iraki ya yi kira da a canza shugabancin ƙasar. An kashe aƙalla mutum 400, haka kuma wasu ɗaruruwa sun jikkata tun lokacin da aka fara zanga-zangar ƙidjinin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. Matakin da Prime Minister ke niyyar ɗauka ko ya ɗauka ya sa masu zanga-zangar su yi matuƙar murna a dandalin Tahrir Square a birnin Baghdadza. Sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman dirshan a dandalin. Majalisar Dokokin Iraki ta shirya ta gudanar da wata zaman gaggawa gobe Lahadi domin tattauna wannan batu. Mai kamfanin sadarwar sada zumunta Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadin da ya kai nahiyar Afirka inda ya alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6 a cikin sabuwar shekara mai zuwa. Dorsey ya fitar da wani saƙon Twitter a wannan mako. yana mai cewa Afirka za ta jara ga duniya nan gaba. Yace bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu, amma dai zai kwashe watanni 3 zuwa 6 a shekarar 2020. Shugaban babban kamfanin sada zumunta bai yi wani ƙarin bayani akan abin da yake shirin yi a nahiyar ba. Haka ma kamfanin na Twitter da ke birnin San Francisco bai yi wani ƙarin haske akan aniyar Dosi ba. A kwanan nan ne Dosi ya kawo ƙarshen ziyarar da ya kai wa 'yan kasuwa ƙasashen Habasha da Ghana da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kawo ƙarshen aikin neman ceto, wato aikin nema da ceton mutanen da girgizar ƙasa ta afkawa Albania, a cewar Prime Minister Edi Rama a yau Asabar. 'Yan ƙasar Albania dai sun fara wannan makon cikin wasu muhimman al'amura a daidai lokacin da suke shirye-shiryen bikin ranar samun 'yancin kai, suka kuma kammala makon cikin yanayi mara daɗi ta hanyar binne masoyansa da suka rasa rayukan sanadiyar mummunar girgizar ƙasa da ba a ga irinta ba tsawon shekaru masu yawa. Mutum 50 sun mutu, ciki har da ƙananan yara 7 masu shekaru 2 zuwa 8, haka kuma mutum 900 sun raunata. Yanzu haka mutum 5,200 ba su da mahallin da za su zauna, kuma gidaje 1,200 sun ruguje sanadiyar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 da ta faru ranar Talata. Haka kuma al'ummomin ƙasar sun samu ƙarin wasu ƙananan girgizar ƙasar, ciki har da wata da aka auna mai ƙarfin maki 5. Wani masanin harkokin girgizar ƙasa, wato Rasif Korti, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun ƙarin ƙananan girgizar ƙasa, amma dai ƙarfinsu zai ci gaba da raguwa. Daga ƙarshe, jami'an sun tafi kan iyaka a San Diego a nan Amurka sun ce sun ceto mutane 20 daga ambaliyar ruwa a cikin wasu bututu a ranar Alhamis. Jami'an kosun da na tsaron kan iyaka sun sanar a jiya Juma'a cewa masu sintiri a kan iyakar sun gano wasu mutane 3 da yammacin Alhamis da suke ƙoƙarin su shigo Amurka ta ɓarauniyar hanya a kusa da wani bututun jan ruwa mai tsawon kilomita 3 da ke yammacin San Diego, inda iyakar shiga ƙasar take. A wata sanarwa da jami'an kwamfutan suka fitar, mutum 3 sun faɗa jami'an cewa akwai mutanen da suka makale cikin bututun ruwan, ga kuma ruwa na ƙaruwa sanadiyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake yi. Bayan wani ɗan bincike, jami'an yankin masu taimakawa customs sun ce an samu mutum 17, an kuma kai mutane 7 cikinsu zuwa wani asibiti da ke kusa domin duba lafiyarsu.
Safilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu na yau, inda haɗin gwiwar dakarun Najeriya da na ƙasashen yankin tafkin Chadi suka sake samu wata gagarumar nasara a jihar Borno. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Dakarun sashe na 3 na rundunar Operation Lafiya Dole da kuma sashe na 2 na rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi sun samu galabar ne a wani gumurzu mai zafi a tsibirin Duguru da ke arewacin jihar Borno. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya ce a yunkurinsu na isa ƙauyukan Injirwa da kuma Duguru, dakarun Najeriya sun yi karo da wasu 'yan bindigar Boko Haram da suka fuskance su gaba da gaba. Bayan dai dakarun sun cimma ƙauyukan guda 2, kazalika sun kuma ragargaza 'yan bindigar Boko Haram ɗin, waɗanda ke tinkarar sojojin a cikin wasu motoci guda 4 ɗauke da manyan bindigogi. Kanar Aminu Iliyasu ya ce a dai wannan fafatawa da mayakan saman Najeriya suka sa hannu, take sojojin sun halaka 'yan Boko Haram 13 tare da ƙwato motoci 4 masu ɗauke da manyan bindigogin kai farmaki, da ma ƙarin bindigogi 3 masu harbo jiragen sama, da kuma bindigogin AK-47 guda 12 da harsasai na musamman guda 270. A cewar wani masanin tsaro, Major Shaibu Bashir Galma mai ritaya, wannan hoɓɓasa na sojin Najeriya alamu ne na kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram.
Babban nasara ce kuma yana faranta mana rai mu irin ire-iren mu wanda yake kwanakin baya wayin shekaru da suka wuce mutane suka ga kaman waɗannan gwaraza namu suna kaman ba su taba ka komi to dama mun faɗi muka ce ayi hakuri idan abun ya zo ƙarshe dama haka da a dinga samun wannan sa'a sai sojojin Najeriya sun taka rawan gani kuma muna da wannan
yanzu idan muka duba wannan nasarar da suke samu a baya-bayan nan kana ganin cewar shi yaki dan zamba ne ba sai ba kela ko su ma hanta dan sun yi likimo ne sazan su ba da mamaki amma kai kana da kwarin gwiwar cewar za a iya cin musu cikin lokaci kankani har kawo ƙarshen wannan mafifa
ai akwai abin da muke akwai one of the principles to what daga cikin shikashikan yaki shine sustenance of speed and momentum so sun sojojin Najeriya ko askaran Najeriya ai ba za su zauna haka nan kurum bane su ma idan wayannan suna abuna ai su ba za su zauna ba su ba sun gane sun san da irin wannan za su so ci sai za su yi ramuwa to wannan ramuwan akwai yanda ake shiryawa sai a daki ne ta abun ba zai yi haka ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina Kamar yadda kuka ji mahukunta sun tabbatar da cewa an samu hauhawar kudin kayan masarufi amma hakan ba zai sa a sake bude iyakokin kasar a yanzu ba wasu ƴan ƙasa sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan mataki wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta aika mana da rahoton akan haka
Hukumar kididdiga ta Najeriya wato National Bureau of Statistics a turanci ta ce an samu hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 11.6 sakamakon rufe iyakokin kasar tun daga watan Agustan bana. Duk da haka, ci gaba da rufe iyakokin ya samu goyon bayan manyan 'yan siyasa, irin su Sanata Abdullahi Adamu da ke ganin an samu sauki a fannin tsaro.
In ta wace wallahi tallahi ko shi rufe har illa masha Allah in dai na za a bi ko kuma na ce a to a bar shi rufe sai in namu tattalin arzikin ya gyaru ko mun samu rayuwa na ma'aikatanmu wanda zai inganta kishin kasan nan idan abubuwan da ake yi na cin amanan kasa a iyakokin kasanmu da makwatanmu an daina yin su to ganin mace to shi kenan ai bude boda amma bai ki fara bude boda ba alheri bane a gare mu alheri bude bodan ya fi karfi wa makwatanmu ya fi samuwa ga makwabtanmu ya fi wanzuwa ga makwabtanmu ba mu da wani riba da barin mu da bude iyaka ɗan ƙasar na masu ayi su masu masana'a fasa gauri su samu abin yi iyaka kenan ko ba ƙasar za su ce za ta shirya tafiyan tattalin arzikin ƙasanta don inganta rayuwar masu rayuwa da sana'a fasa gauri ba ƙasar da ƙasar duniya za ta yi wannan
haka zalika ga injiniya Dr. Kailani Muhammad na kungiyar a kasa a tsare ya bada goyon bayan rufe iyakokin ne inda ya bayani yana cewa
dan mu ɗan Najeriya baka isa ka taka Nijar ba dole sai ka bi dokokinsu to kuma wannan boda yanzu a ci gaba da rufe bodan nan dan na ji ana maganan January ya kawo sauki maganan kashe-kashe wanda ake yi arewa kowa yana shigowa ta inda ya ga dama ta boda land border din nan ya ragu sosai sannan shinkafinmu na gida sinadarin da yake ciki ya fi kyau kuma ya fi bada lafiya a ciki saboda haka na kira da shi shugaban kasa abubuwan da zai sa GDP na Najeriya ta dinga tashi shine wannan noman gadan-gadan da kuma ma'adananmu da suke kasa a ce an fito da su don yaranmu su samu aiki
amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Bashir Baba wannan mataki na ci gaba da rufe iyakoki yana bukatar nazari mai zurfi daga wurin mahukuntan ƙasa
abu guda ne ni ya sha min kai da shi gwamnati ta dauki wannan mataki na rufe kan iyakoki a komai ba zai shigo ba komai ba zai fita ba ciki ku har da kayan abinci to abin takeici shine an dauki wannan mataki a daidai lokacin da rashin tsaro ya addabi ƙasa ta yadda har manoma ba su iya zuwa gonakinsu su yi noma to kin ga a irin wannan yanayi idan har gwamnati ta hana komai shigowa ciki har da kayan abinci to idan ba a yi sannu ba yunwa za ta nakasa ɗan Najeriya sai dai lokaci kuma zai tabbatar mana da me kenan
amma matakin ci gaba da rufe iyakokin bai yi ma tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani daɗi ba inda ya dasa ayar tambaya
in ma su mobilin ake yi ina jami'an kwastan ɗin suke ne ce nake a gabansu ake yi in ma kwastan mobilin ɗin ne ko ku a yanzu renon mutane rayuwa za su yi shi ke masu je su yi kanki da gorin gyaɗa su nuna shugaban ƙasa cewa su ma'aikata ne suna ƙoƙarin su kare ƴancin shi saboda haka ba za a abin nan ba wannan ba abu ne wanda zai za a karɓa ba kuma abin da za a yadda ba ne ko kaɗan domin ba zai yiwu a hana mutane neman abincinsu a hana a ce shi kenan don saboda kawai wayansu suna giyar mulki su zo su ce ai ba za a yi ba in akwai wani abu da ake yi na smoga ai shugaban kasa kamata ya yi tuhumi jami'an kastam da yaya abun yake faruwa
jami'an gwamnati irin su ministan kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed na ganin rufe iyakokin na yaƙi da fasakauri ne da hana shigowa da mugayen makamai ta bayan fage Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu sauraron mu da suka hada da Sani Dankani da Balarano masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare ga wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na biyun kuma na ƙarshe na amsoshin ku da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya ci gaba da tambayarsa kamar haka
wai bayan hallar Kano da kirkirar masarautar Kano da shi Bagauda yayi akwai wani aiki da za a ce tsawon mulkin sa na shekara 60 din nan ko 60 ba kadan za a iya cewa yayi shi misali
yi to ai hada kan mutane ai ba karamin aiki bane ka hada kan mutane daban-daban kamar da su kasa guda shine abin da Bagauda yayi har muka zo zuwa yanzu Kano ɗaya ce ba taɓa raba ta ba to kaga yau nan ba karamin aiki bane hada kan al'umma duk rayuwar mutane abin da ake so ai hadin kai abinda Bagauda yake nan abinda Shehu Usman Danhudi yake nan abinda Rumfa yake nan abinda muke ciki yanzu kenan
ko da yake ana cewa shi Bagauda din nan ko sunansa Dauda ne ina alakar sa da magabata wanda suka kafa waɗannan ƙauyuka misali waɗanda tarihi ya nuna kaman irin su tsumburbura da dangogin su
to alal hakika akwai sabani da yawa wasu su ce Bagauda musulmi ne wasu ce ba musulmi bane amma mu duk abin da muka dauka shi musulmi ne tunda kaga sunansa Dauda kuma idan ka karanta kamar ita Kano Chronicles zaka ji an ce ƴaƴansa din nan suna ta rigima da arna wato maguzawa wanda ba sa sallah to kaga anan duk da yake dai addinin musulunci bai zama addinin daula ba sai daga kan sarkin Kano ya ji kuma wurin shekara 400 kenan tsakanin sa da Bagauda to amma duk da yake bai zama ba tana iya yi wasu annan sarakunan suna yin addinin ne kawai tsakanin su a gida sauran abubuwan da suke a gari kuma ya zama ba addinin ake ba sai lokacin yaji da wangarawa suka zo ya rigina masallacin juma'a yawa abubuwa da na addini ya tabbatar da shi ya ce shi ne addinin daular Kano to kaga anan ai su kuma sauran mutanen sun ci gaba da abubuwansu amma almuhim su dai wannan zuri'a ta Bagauda mu zai fi mana kyau mu ce musulmi ne su tun daga irin sunayensu na musulunci amma idan muka ce ba musulmi bane kaga mun shiga wani abun daban
wai me tarihi ya nuna dangane da watakila ko wani abu na kalubale da za a iya cewa watakila ya fuskanta tunda kamar yadda kai magana batu na haɗin kan jama'a ba ƙaramin al'amari bane dole yana tattare da wani kalubale nasa akwai abin da ya nuna cewa misali ya fuskanci wani kalubale wajen lokacin da yake kokarin ya kafa sarauta na farko
a dole ai gashi kai ma ka faɗa tunda idan ka duba ai wannan kasar ba kamar yadda muke fa yanzu bane mutane ne ba su da yawa kasa ce da dabbobi namun daji da waye da sauransu da sarkakiya
da dazuzzuka
yauwa kuma mutane suna rayuwa wanda zai gata nan a wahale kawai dai dan abin da suka noma za su yi amfani da shi, to kaga ai ba za ka iya hadawa da irin wannan zamani na namu ba. Amma abin da yake da muhimmanci ya kafa hukuma cewa ga wani tsari na mulki wanda yake ya bambanta da kasashen da ba su da tsari irin na hukuma, wato abin da ake cewa state, at least akalla shi yayi wannan, kuma kafa wannan abin da babu ka zo ka yi shi zuri'ar sa suka yi ta mulki a cewa na dan wani tunda haka yake dai a zane har izuwa wannan tsawon shekaru. Ai kaga akwai kalubale,
za a iya cewa akwai
shi dai abin da muke faɗa hasashe ne, za a ce sun yi kaza wanda yake na masu ilimi mai zurfi za su iya zauna su fitar da irin wannan abubuwan da suka yi. Abin da mai muhimmanci shine haɗin kan jama'a.
A lokacinsa akwai watakila tsari irin na watakila sha'anin itin da hukuma an samar da hukuma. An aka ce an samar da hukuma kuwa akwai zance na hukunci, za ka kawo zancen yari da watakila salon shari'a ko kuma tabbatar da hukunci akan wanda aka tarar da cewa ko ya yi ba daidai ba.
Kwarai da gaske, ai idan ka duba tarihin dan adam tun da ya fara zuwa a rayuwarsa, ai yana da wa'annan abubuwa sharadai. Indai mutane za su zauna a tsakaninsu, dole kowa ya salwantar da wani haƙƙinsa saboda amfanin jama'a. Shi ne abin da ake nufi a saka shugaba. Ka yarda cewa akwai wani abunka da shi zai nemo maka, kai kuma za ka hakura da wani abun, da wani ikon da kake da shi. Sannan kuma dole ka ƙarfafe shi da wani abun, kaga shi ne haraji. To duk wannan abubuwan suna faruwa ne a inda aka ce za a iya kafa hukuma. A bambancin mutanen da suke da hukuma, su masu hukuma suna da wasu ka'idoji da za a keɓe, kuma sun haɗa mutane daban-daban, ba wani duk ƴan uwa ba. Ka gane, mutane da suka zo suka haɗu, kai da kakanka da wannan wannan can da wancan, ka gane, kowane iyali daban-daban su zo su haɗu wanda yake ba ƴan uwa ba ne. To shi ne za a ce an kafa hukuma, an kafa daula, an kafa ƙasa, state. Saɓanin irin ƙasashen Afirka, ƙabilu da ba su da wannan, wanda tsakaninsu za su zauna wani ɗan'uwan ne kawai, babu wani tsari, wanda tura suke ce masu stateless, abinda Max Weber ya yi cewa ga abinda. To in aka kafa hukuma, ka ga dole akwai wanda za su yi mutane gadin rayuwarsu, ko wanda za su yi yaƙi, ka gane, da wanda za su tabbatar da wani abu in an yi shi ba daidai ba. To duk wannan shi ne abin da ake kira state. Ko kwadaya take, ko ba ta kai irin ta Najeriya da muke ciki ba, ko Ingila, wannan abin Chinese sun fara shi shekara 500 kafin Annabi Isa, su suka fara yi. To kuma duk ɗan adam wanda yake fitra ce ta mutum, tunda Allah ya halicce shi ya sa masa wa'annan abubuwan, cewa in ya kai wani matsayi zai iya yin wannan. Kai ka zo, na zo, to ya za mu zauna? Kaga sai an fitar da tsari.
Daga lokacin da Bagauda ya kirkiri sarautar Kano zuwa yanzu da muka yi lissafi da kai, yanzu ana magana shekara 1000 da wajen shekara 20 akai. Sarakuna nawa Kano ta yi?
Ina jin 54 ne har izuwa wannan sarkin namu na yanzu.
shi ya shekara kusan 60 kace yana sarautar Kano 50 da doriya akwai wanda ya fi shi ko kuma ya kai shi shekaru a sarautar Kano
akwai suna da yawa an sassamu daban-daban kuma ka kona mu siryan Kano Alhaji Ado Bayar ai kaga shekara 50 yana mulki to an sassamu sarakuna daban-daban da suka yi mulki a Kano amma dai daga lokacin da shi Bagodai ƴansa suka karba ga sanan dai sun yi mulki kuma sun dade bayan shi Bagoda ya rasu dansa Warisi shi yayi sarauta kuma shekarar Warisi 32 shi Bagoda shekarar sa 64 yana sarauta a Kano kamar yanda wasu marubutan suka bayar to kaga an sassame su da yawa wannan sarakuna kowanne da shekarun da yana mulki amma dai sarakunan nan 54 ne ina zato har zuwa kan sarki na yanzu
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin wasu ansoshin tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wanda ya hada mana sautin Salaban Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a huta lafiya.
Saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaje a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane.
To an samu zalunci ko galawa sai mu zo musu ido
ba zai yiwu ba.
Idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi ba don haƙƙin mu ne.
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wajen Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
Madalla, kafin mu kammala shirin gasar filu ya dawo da labarai amma da kai ce.
To a takaice Hadiza, jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka ƴan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuka jiya Juma'a a birnin London wanda ya sanadin rayukan mutum biyu da raunata wasu uku. An kira ƴan sanda a London zuwa ɗakin taro na Fishmonger Hall dake kuriya arewacin babbar gadar London. Yau Asabar masu zanga-zanga a Iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji uku da ke kudancin birnin Nasiriyya duk da cewa wato daga sanarwar da Firaministan ƙasar yana cewa zai sauka daga mukaminsa. Abdul Mahdi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai miƙa takardar murabus ɗinsa ga 'yan majalisun ƙasar biyo bayan mummunan zanga-zangar da ta kwashe makonni ana yi. Mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi kansu dole ne su fuskanci shari'a a cewa wata sanarwa da ƙaramin ofishin kare haƙƙin bil'adama ya fitar a yau nan Asabar. Mai kamfanin sadarwar sada zumunta na Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadi da ya kai a nahiyar Afirka inda ya alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6 a cikin sabo shekara. Dorsey ya fitar da wannan sakon a Twitter a wannan makon yana mai cewa Afirka za ta ja ragamar duniya nan gaba. Ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu amma dai zai kwashe watanni 3 zuwa 6 a shekarar 2020.
Masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo muku ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga, ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare.
Afrique avec la meilleure musique et des infos.